بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دا يسر من هدواء وأن يمشي نلتنين 21 ga watan Rabi'in al-akhir shekara ta 1442 na hijiran manzon sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma shine 7 ga watan 12 shekara ta 2020 na lissafin miladiya. Wannan shine zaman mu na 13 a tattaunawa da muke akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, falalarta da wajibcin binta da aiki da ita, da kuma ba da tarihi na waɗanda suka fara inkarinta da matsayinsu dangane da sunna, da kuma shubuhohi da suke dogara da su, da kuma martani da malaman sunna din suka mayar akan wannan tunani nasu. Makon da ya gabata mun tattauna akan ilmul kalam, ko ce mun fara meye ma'anar ilmul kalam da tarihinsa da sauransu, da kuma irin bid'o'in da aka fara fito da su sakamakon wannan tsari na ilmul kalam. Yau din na ambata mana za mu magana akan mu'tazila da akidunsu, da kuma maganar matsayin hankali a shari'a. To amma lura da ba mu karasa ko su maganganun masu muhimmanci ba mu ambata ba dangane da ilmul kalam din da marahil matakan da aka same shi a rayuwa, da kuma karashi dangane da abin da ya shafi farkon yadda silsilar fikirorin suka rika fitowa, ma'ana tsarin da jerin gwanan yadda waɗannan tunani na bid'o'i da suka yi nisa daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka fara fitowa. Mun ambata farkon waɗanda aka fara ji su ne masu kore kaddara. To daga kansu za mu ƙara ɗorawa, ban yi magana a kan irja'i ba, saboda muhimmancinsa kuma shi ma ɓangare ne na harkar kalam, za mu yi magana a kansa insha Allah. Amma duka kafin mu je ga wannan ɗin, ina amfani da wannan damar mai wa junanmu ta'aziyya akan babban rashin da muka yi na wani shugaba a cikin wannan al'umma tamu, jagora mai shugabancin al'ummarsa, mai kula da haƙoƙin waɗanda suke ƙarƙashinsa, samarinsu da dattijansu, kuma sannan ɗalibi a wannan makaranta. Yana cikin abin alfaharin masarautar dutse samun mutum irin wannan bawan Allah, da Allah maɗauki ya karɓi ransa a daren shekaran jiya, kuma ko in ce a daren jiya, wato shekaran jiya da daddare, daren Lahadi, kuma washe gari Lahadi ɗin ƙarfe 11 na safe jiya aka yi masa sallar jana'iza a Andaza, wato mai girma sarkin gabas ɗin dutse, kuma hakimin shuwarin Alhaji Abubakar Abdullahi. Kowa a nan ya san wannan bawan Allah da ƙoƙarin da yake wajen halartar wannan makaranta, duk litinin ɗinta, duk alhamis ɗinta. Hakika wannan bawan Allah, yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi, da irin yadda yake iya mu'amala da mutane, wasu ma ba su san shi sosai ba sai bayan ya rasu nan ba irin hirar da ake da tattaunawa sai kaji ana cewa aiko kaza aiko kaza aiko kaza. Muna fata waɗannan ayyuka wanda bisa dukkan alamu su ne alamun ayyukansa na ƙarshe, wanda ya shafe masa wata rayuwa da ya taɓa yi duk a baya, kowace iri ce wannan ta ƙarshen nan ita ce abin lura. Haka dama Allah maɗauki ya yi mana, ko in ce ya yi mu, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, kun san wannan hadisi har zuwa ƙarshen sa. Yace ɗayanku, ba ina magana shi yanzu a kansa ba, maganar dai cewa aikin mutum ya zama mai kyau a ƙarshe ba ƙaramin baiwa ba ce da tawfiki. To mai masa addu'a Allah subhanahu wataala ya sa ayyukan nan na alheri da ya dawwamu aikata su, Allah ya sa ya ga sakamakonsu. A sani na yana cikin mutane da duk da zurfin sanin nawa ba yawa ne da shi ba a wannan ɓangaren, a cikin mutane masu wato ƙauna da biyayya ga mai martaba sarki, haƙiƙa irin yadda dai Bature ke cewa loyalty, da wahala ka samu irinsa ta ɓangaren kulawa da damuwa da duk lamarin da ya shafi mai martaba, bal duk mutumin da yake kewaye da shi ya san shi akan haka. Wannan ta'aziyya za mu yi ta ga mai martaba a kan rashin wannan jigo da ya yi a fadarsa, kuma sannan muna yin har yanzu wannan ta'aziyya ga junanmu ɗaliban ilimi, duk mutumin da yake harkar ilimi a masarautar nan gaba ɗaya, zan ce ba iya wanda yake da alaka da ko shuwarin ko andaza da sauran ariyar da yake hakimi ba, duk wani ɗalibin ilimi ya san wannan bawan Allah saboda alheransa. Zai wahala wani ya ce maka babu wani abu da ya taɓa haɗa su, riga ta sallah, ragon sallah, irin waɗannan abubuwa a kullum shi aikinsa kenan, mai jama'a suke ciki ya kutsa kai, ballantana abin da yake ƙarƙashin shugabancinsa, ko mai ƙarƙashin shugabancin za a ga da shi a ciki, shi ne shugaban kwamitin abubuwa da yawa, da na marayu ne, da na makarantun islamiyya, duk abin da aka jeto da shi a ciki. Kuma duk wanda ya je ya zauna da zuwa, su sun zo mun ta'aziyya ofis suke zancen, ma'aikatanmu na ofis sun je sun taɓa zama da shi a kan harkar islamiyya, aka ce ai to ai tunda ma kai ne shugaban, kawai mu mun amince, saboda yadda yake sadaukar ga kansa a hidimar jama'a, gaskiya babu abin da za a ce illa Allah ya ƙara sa duk abubuwan da ya aikata na alherin nan su bi shi, Allah ya sa ya ga sakamakonsu, Allah ya sa su zama sababi ne na shigarsa aljanna, da wanda yake da alaka da shi ta jini, da wanda ma ba shi da alaka da shi ta jini, bal mafi yawan mutane ma ba su san waɗanda yake alaka da su ta jinin ba, an fi saninsa da mutane kawai, mutumin wane ne, mutumin wane ne, mutumin wane ne, to shi mutumin kowa ne. To muna fata mai wa junanmu wannan ta'aziyya, kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya sa aljanna ce makomarsa, Allah subhanahu wataala ya kyauta bayansa, ƴaƴan da ya bari Allah ya ba su haɗin kai, Allah ya sa su yi koyi da halin da ya fi nasa, gwargwadon abin da za su iya, kuma a harka ne ta ɗan adamtaka, Allah ya sa su kamanta da irin nasa ɗin wajen mu'amalar da mutane, da kuma abin da ya shafi kyautatawa mutane, da shiga rayuwar mutane, da kuma duk abin da ya shafi wato tabbatar da zaman lafiya da ƙoƙari a kan cewa al'amura sun tafi daidai. Akwai wasu ‘yan uwa har yanzu da su ma an musu rasuwa ba laifi, akwai ɗan uwanmu da yake jawa Dr. Sani Baki Al-Qasim Abdulrahman, mahaifiyarsa shi ma ta rasu yau ‘yan kwanaki. Akwai Profesa Ali Garba Muhammad ne, shi ma na ga mutumin kirki ya samu yabo sosai duk a wannan kwanakin nan bayan Allah nan suka rasu. Muna fata Allah subhanahu wataala duka ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, Allah ya sa kuma aljanna ce makomarsu. To mu koma darasin mu, dangane da abin da ya shafi al-qadariyya, ko wanda suke magana akan inkarin qaddara, na ambata mana cewa malami suna ambata cewa farkon wanda ya magana a wannan mahalli ko akan wannan bigine shine Ma'bad al-Juhani ko wanda suka fara inkarin kaddara to wannan wani kauli ne daga cikin kaulin malamai wasu sun ce wanda ya fara shine Ghaylan ad-Dimashqi ko ɗaya daga cikin waɗanda ta yado a hannunsa me ake nufi da kadariya kadariya sune masu inkarin kaddara in ka zo dai a cikin littattafai na aqida ka ji an ce kadariya in aka yi itlaki to abinda ake nufi masu cewa ba su yadda da imani da kaddara ba ba su yadda Allah ya rubuta ya kuma san abu ya kuma ga damar faruwarsa kuma ya halicce shi a wurinsu bawa shi ke halittar aikinsa na farko-farkonsu irin su Ma'bad din da su Ghaylan ad-Dimashqi su Yunus al-Aswari da makamantansu suna cikin masu inkarin hatta ilimi sai Allah bai san abu ba sai bayan ya faru wanda malamai ba su yi tantama wajen kafirta waɗannan ba wanda suka zo daga baya musamman da fikirar Mu'tazila ta ɗauka ta magana akan af'alul ibadi shine ba a kafirta su ba duk da dai cewa su ma akwai hadisai da suka yi maganar alƙadariya majusu hadihi al-umma saboda isbatin da tabbatar da wani yayi halitta ba Allah ba malamai suka dangana musu aqidar majusanci kuma haka take domin duk wanda ya ga abu dai gashi ya faru kuma sai a ce ba Allah ne halitta ba kaga kenan an samar da wani mahalicin wanda ba Allah to dai waɗannan akwai wannan waɗannan mutane da ake ambatawa Ma'bad al-Juhani da Ghaylan ad-Dimashqi da Yunus al-Aswari wasu kuma sun ce Yunus al-Aswari din nan daga wurinsa Ma'bad al-Juhani ya ɗauka shi Yunus al-Aswari kamar da Al-Hafiz Ibn Hajar ya ambata a cikin Lisan al-Mizan a tarjumarsa ya ce Yunus al-Aswari awwalu man takallama bil qadar وكان بالبصرة أقرم بصرة يكي فأخذ عنه معبد الجهني نجي حافظ ابن حجر أسكن لسان الميزان هذا كنا معبد الجهني شي كان سينا دا مصدري إنا دا إن دا يتبكو شيني وانا يونس الأسواري سنتي يونس الأسواري إنا أنا مثلا لك بي سي سويه shine wasu ban miski cewa ko la Allah shine Susan din da ake fadi si sawaihi haka ake ce masa laqabin sa ne amma to la Allah wasu suka dauki wannan si sawaihin shine suka ce ko Susan ko makamancin wannan al-Ka'bi ya ambace shi a cikin tabaqatul mu'tazila ya ambaci wannan laqabi yace ana masa laqabi da si sawaihi si sawaihi to bayan wannan fikira ta qadariyya ko ta fikirar da ita ma kamata a ambata tare suke da kadariya ita ce jabariya aljabariya su kuma aljabariya sunu ma'su alqawlu biljabri alqawlu biljabri ma'ana ba kun ji waɗannan su suna cewa bawa shi ya halicci aikin sa ba ai kuna ji ana faɗin wasu koda masu rubutu akan wannan babin a turance suna cewa akwai masu imani da free will akwai kuma wanda ake ce ma determinist to determinist din su ake ce ma yan jabariya su kuma masu magana free will sune waɗannan yan kadariya masu inkarin kaddara da suke cewa dan adam an bashi yancin ya aikata komai su kuma waɗancan akasin su ne cewa dan adam bashi da katabus duk abin da yayi ba shi ba Allah ne in kun kula waɗannan ɓangarori guda biyu su ne suka tafi ila tarafai na ƙidin suka tafi extreme end na manufar da suka tafi zuwa gare ta tsakiyar ita ce gaskiya take me nake nufi ƴan ƙadariya sun ƙayyata ƙaddara sun ce babu ma ƙaddara sun ce komai da ka gani Allah bai san da shi ba Allah tunda bai san da shi ba kuwa sai da ya faru babu zancen a ce ya rubuta shi a lauhil mahfuz kafin a same shi ko sannan kuma domin kun san waɗannan rukunai guda hudu ina jin kowa ya san su a cikin ku ko rukunan imani da kaddara yawa da imani da cewa Allah ya san komai komai karka cire komai da kuma kowa duk Allah ya sani da mai hankali da mara hankali duk Allah ya san su a komai din nan har da dukkan halittu baki daya da dukkan ayyukan halittu da adadin numfashin kowanne mai rai duk Allah ya sani numfashi da zaka ji da sakin sa zaka yi duk Allah ya rubuta adadin da zaka yi motsin hannu da zaka yi ni da nake maganar nan misali wannan demonstration da kake nunawa kai haka duk an rubuta zaka yi haka an rubuta za a yi wannan zama ran litinin an rubuta da wane za su zo an rubuta wane ba zai zo ba kamar da muke zancen ni girma sarkin gabas an rubuta zai zo darasin alhamis alhamis nan duk kun gan shi an rubuta wannan litinin din baya ciki ba zai zo ba duk an gama wannan Allah ya san haka ya rubuta sannan Allah bayan sani to kuma ya rubuta komai a rubuce yake bayan nan kuma in ka gan shi ya auku to da ganin damar Allah abin ya auku in bai ga dama ba abin ba zai auku ba sannan shi ne ya halicce shi duk wannan abin da mu da ayyukanmu duk halittar Allah ce ai kun san waɗannan abubuwa ba to su waɗannan ƙadariya sai suka yi inkari suka ce su ba su yarda da wannan ba suka ce Allah bai san abu ba sai bayan ya uku kuma la'anna abinda suka riƙe na shigo mun taɓa zance in mun zo maganar mu'tazilawa da aƙidunsu za mu maimaita wannan zance su kuma ƴan jabariya suka tafi ƙurewa a tabbatar da ƙaddara ina laifi a tabbatar da abinda ahlus sunna suka tabbatar da shi shine mai Allah ya sani ya rubuta ya ga damar aukuwar abu ya halicce shi amma tare da haka ya bai wa dan adam yanci da zabi ya zabi zama mutumin kirki ya aikata aikin kirki in an ce ga umarni ku aikata kaza wani zai yi wani zai ki an ba mu umarni duk mu zama muminai amma wasu sun yi zama muminai wasu kuma suna nan kafirai kuma Allah ya faɗa huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shi ya halicce ku halitta nan da iradar Allah alkauniyya da mashi'arsa annabila amma ya bai wa ɗan adam zaɓi don haka ne ma ran kiyama za a yi wa ɗan adam hukunci a kan laifukansa tunda an ce kada ya yi shi kuma ya zaɓi to kaga wannan ai akwai balancin a zancen ba za ka dangana wa Allah abin da ɗan adam ya yi ba ɗan adam shi ya yi aikinsa kuma shi za a yi hukuncin ran kiyama a kan aikinsa amma wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin saboda shi ne alkhaliqu shi ne albari'u almudabbiru lil umuri shi ya halitta ya kirkiri abu da babu shi sannan kuma shi ke tafi da komai shi ne muqalliban qulubi ya canza zuciya amma kuma duka da zaɓin ɗan adam don haka za a yi masa hukunci ai kun gane dai wannan mun sha magana ba sai mun tsaya a kansa amma a tsakiya nan ne maganar ahlus sunna cewa Allah ya sani ya rubuta ya ga dama ya halitta amma kuma ya bai ɗan adam zaɓi zaɓin nan kuma ba zai fita daga cikin halittar Allah da zartarwarsa da ikonsa da ganin damarsa wannan ba adalci ba ne in ɗan adam ya yi aikin kirki za a ba shi sakamako mai kyau in yi mummuna za a yi masa azaba sai idan Allah ya ga damar gafarta masa wannan shi ne aƙidar da take ita ce aƙidar da take tsakiya ita ce aƙidar alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aƙidar sahabbai da tabi'ai da malaman musulunci baki ɗayansu an fahimci wannan to waɗancan ƴan jabariya su ra'ayinsu shi ne ɗan adam ba shi da iko akan komai wasu malamai suna cewa wannan mazhabar ruguza shari'a take yi ruguza shari'a gaba ɗayanta ita ta yaƙi al'amuru wan nahyu da shari'ar gaba ɗaya domin sun ba wa mutum damar ya aikata duk abin da yake so, domin cewa suka yi dan adam din duk abin da ya aikata ba yinsa bane, to in ku ba yinka bane ya za a yi maka azaba. An gane yawa zancen da akan wannan na san ba nan ne yanzu mahallinsa ba, in mun zo wasu matsalolin suke da alaka da imani da kaddara. Mun taba yi a darasin wannan ya sunan litafin na ba tajrid ba a'lam yawa a'lam sunna al-manshura na malam hafiz hakami yayi maganar kuma mun zo cikin sa mun dan tattauna, amma duk da haka a gani na ba mu zo kan mahallin ba sai nan da muka zo kari nan gaba insha Allah a wasu littattafan da za su yi magana akan imani da kaddara, la'alla za mu yi basin maganar fiye da haka, amma yanzu zancen sunna muke kar mu bude da sama da yadda ake bukata. Yanzu dai kun ji kungiyoyi nawa akan na bid'a dangane da imani da kaddara, waɗannan manya guda biyu, yawwa kadariya da kuma aljabariya, kafin kula kenan akwai furu'i nasu daban-daban da kuma sabani da sukan samu a tsakanin su gurgurdan shugabannin, kamar da zamu zo mun yi magana akan Jaham ibn Safwan. Sannan bayan wannan aqidar an samu aqidar alqaul bi khalq alquran, mun ambace ta ita ma makon da ya gabata ko Al-Ja'd ibn Dirham shi fara fadin wannan ra'ayi, shine awwalu man qala inna Allah lam yukallim Musa takliman wa lam yattakhid Ibrahima khalila, a wurin sa aka fara jin wannan har shugabanni suka sa aka yanka shi a lokacin ranar sallar Idi. Mun yi wannan magana ko yawa. Sannan a cikin aqidu na khawarijawa da muka gabatar a baya, ai mun tuna aqidun khawarijawa, su waye khawarijawa, mun yi magana akan su. To kishiyar wannan aqida ta khawarijawa sai aka samu wasu da ake cewa murji'a, su kuma kun ga yanzu ai yan qadariyya kishiyar jabariyya ne, jabariyya kishiyar qadariyya ko, to su kuma khawarijawa suna da wasu kishiyoyin su kuma ana ce musu mai murji'a, amma aqidar irja'in nan wanda suka fito da su ne dai yan jabariyyan nan, da jabariyya da irja'i duk abu ɗaya ne tare suke, kamar za mu zo mu yi magana insha Allah kaɗan. Su waye su kuma murji'a? Murji'a ba ainun bane, hamza ce, murji'a daga arji'a yurji'u, ma'ana at-ta'khir, alladhina akharu al-a'mala an musamma al-iman, waɗanda suka jinkirta kalmar ayyuka suka ce in ana zancen imani to ma'anar imani shine kudurin zuci, gaskatawar zuci, ayyukan gabubba ba imani sunan su ba, waɗanda su ake cewa su wane murji'a. Wani lokacin ambatan abu ya kallazimci sai ka buɗe da akai, amma dai ku mana hakuri ba wannan ne, ba yau ne zancen buɗe dawar ba, amma akwai maganganu dai da za su zo wata rana nan gaba insha Allah za mu magana akan waɗannan, amma a dunkule su waɗannan murji'a zancen su ya fito a tun a ƙarshen ƙarni na farko an fara jin su, tun a ƙarshen ƙarni na farko su ma suka fara zuwa lokacin da zafin kai yayi yawa na khawarijawa da yadda suke kafirta mutane, to sai aka samu wasu su kuma suka ce dan mai khawarija za su rika kafirta mutane, abubuwa duk masu sauki ne, ai aikin nan mutum zai zama mai imani ko baya sallah, kai ko ma baya sallah kawai domin sallar ai alama ce kawai ta imanin shi, ko imani a zuci yake, don haka idan mutum da ya yarda Allah yana nan, yana cikin masu yarda da Allah da gaske ne, gaskiya ne akwai Allah, to shikenan kawai mumini ne, kuma imaninsa cikakke ne, zai shiga aljanna. Bal a cikinsu akwai wanda suka samu suna cewa duk wanda ya yarda da akwai Allah to imaninsa kammalalle ne, imaninsu ɗaya girman imaninsu ɗaya da mala'ika Jibrilu, mana irin girman imanin mala'ika Jibrilu haka imanin wanda ya ce akwai Allah ko baya sallah ko baya azumi, kuma duk irin mummunan aikin da yake aikatawa ya yi zina ya sha giya, to mai cikakken imani ne. To kun ga wannan ba sun rusa shari'a, wanda zai ɗauki wannan domin su abin da suke cewa kamar yadda suka faɗa a gefen aqidar jabru cewa duk abin da ka aikata Allah ne tun ku Allah ne dan me za a yi ma azaba suka ce shi dan adam yadda ka san gashi ko takadda idan iska ta taso haka take karkada shi in tai dama da shi yayi dama in ta kado shi hagu yayi hagu in ya fadi tai kasa da shi ya fado dan haka in akai haka da shi akai laifi in akai sata da hannunsa to hannun nasa ba sai an yi su ba komai da za a bale sun sa zinar ma in yayi bale sun sa ba to kun ga wannan an rusa addinin manzanni baki daya da wannan aqida har sai sa har wasu malaman suke cewa wannan aqida tafi aqidar da khawarijancin da qadariyar da duk wata aqida mummuna ba wadda ta kai wannan sharri saboda wannan daukar cewa an yi ibtalin shari'a zahirin ayyuka duka an aje su kawai in mutum ya kudirce abu a zuciyarsa to kawai shikenan ya zama mumini kammalallen mai kammalallen imani Allah ya tsare to wannan sun ce awwal man qala bi hadha alqawl wanda ya fara fadin wannan ra'ayi wani mutumi ne sunansa Zil ibn Abdullah al-Hamadani Zil ko Zar kun ga rubutun Abu Zarrin ko da wannan Zar din yau amma Zar ibn Abdullah al-Hamadani Ibrahim an-Nakhai ya ruwaito yana cewa wata rana ya hadu da shi Zar ibn Abdullah al-Hamadani yake ce masa wai haka ya Zar kai wannan bawa mai suna Zar kai shanka ma hadha ad-din alladhi ji'ta bihi cewa wannan irin addini ne ka zo da shi cewa mutum duk laifinsa ba shi da laifi duk laifinsa duk abin da zai aikata ba komai a kansa qala Zar sai shi Zar yake cewa ma huwa illa ra'yun ra'aytuhu to kun ji ma huwa illa ra'yun ra'aytuhu yace wannan addinin da ka gani kawai ra'ayina ne haka na fahimta haka na fahimta haka yake to wannan dama shine sharrin bid'a haka kowani malami ya zauna yayi tunani ko wani mutum kai ba ma malami ba ya zauna yayi tunani ya kamata abu kaza ya zama kaza sai ya zo kawai ya zama addini a gun mutane shi yasa yake cikin wajibi wallahi wajibi da dole a faɗe shi kar a ga cewa zafi aka yi duk lokacin da aka ce malamai za su yi shiru ba za su gaya wa mutane aqidar gaskiya ba ko don tsoron mutane ko don tsoron a zarge su za su yi shiru to gaskiya addini za a kashe shi babu abin da ya raya bid'a irin shirun malamai komai aka aikata sai su yi shiru su ai ba komai kar ai tashin hankali a bari dama ma aikin malami babu cire zuwa ga tashin hankali amma faɗin gaskiya cewa wannan ba addinin manzon Allah bane wannan ba tashin hankali bane ko hankalin mai aikatawa zai tashi shi ya ja wa kansa saboda shi aikata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi a matsayin addini ba amma shirin malamai hakika ba karamin hatsari bane shi yasa zamu ji anan yadda malaman zamaninsa ya suka yi mu'amala da wannan mutum ko da yake dai ba lokacin da zamu shiga cikin wannan abu mai zurfi wasu malaman suka ce awwalu man ahdatha al-irja'a wa takallama bihi ko fi mas'alati al-iman wani mutum ne annabi ya ce masa Qais al-Masir Qais al-Masir a yadda wasu malamai suka faɗi amma abu magana mafi inganci sunansa Umar ko Amr Umar ko kuma Amr ibn Qais al-Masir ba Qais din bane baban Umar din shine yana da ƴaƴa biyu akwai Umar akwai kuma Abdul Aziz ƴaƴan Qais al-Masir shi Qais al-Masir din ana cewa yana daga cikin mabiya magoya bayan Ali ibn Abi Talib a lokacin yaƙe-yaƙen fitin tunu da aka yi to yana da ɗaya sunansa Umar shine ya fito da wannan ra'ayi ko in ce shi aka dangana bayan maganar Zar wasu malaman suka ce shi wannan shine mai faɗin wannan ra'ayi na al-irja amma dai ai kun gane meye irja'i ko da mun tambaya nan gaba in an ce meye irja'i zaka ce ne aqidar cewa ayyukan gaɓuɓɓa ba imani sunansu ma'ana mutum zai iya zama mumini ko baya aikin komai na gaɓa baya sallah baya azumi baya komai kuma mumini ne kammalalle dan aljanna gashi an ce sallah yaki an ce kar ya zina yayi to wannan Usman bin sun ambaci wannan a matsayin shi Umar ibn Qais al-Masif al-Hafiz ibn Hajar ya naqalto daga al-Auza'i qala shi awwalu man takallama fil irja'i rajulun min ahli al-Kufah yuqalu lahu Qais al-Masif ayyada wannan mutane suka ambata ko a wannan masajid din amma bayan ta hakiki maganar ita ce dai Umar ne ba Qaisin baban su ba wasu kuma sun ce kauli ne kenan yanzu biyu ko yawa wasu kuma sun ce awwalu man ahdasa al-qawl bil irja shine Hammad ibn Abi Sulaiman shi kuma ne malamin Abu Hanifa ne shi sake dangane Abu Hanifa da kaulin ya murji'atul fuqaha Hammad ibn Abi Sulaiman kun ji ra'ayi guda uku duk malamai sun faɗa wannan kuma ba abun rikici bane kana karanta littattafan ilmul baqa'an ilmu maqalatil firq ko littattafan firq irin su al-farq bayna al-firq na al-Baghdadi da makamantansu su Shahristani zaka ga dama aikin su shine su nakalto waye fara fadin abu kaza waye bi bayan sa waye bi bayan sa to lokacin sukan fadi haka wasu kuma malaman su saba musu akan wannan zaka shi yasa zaka ji an ce waqila wani malamin ya ce wani ne wani malamin ya ce wani ne tunda waɗannan abubuwan sukan faru lokacin ba duniyar irin tamu bace yanzu duk abin da mutum ya faɗa a yau kowa ya san shi a duniya daka in za a iya tantancewa a zamanin yanzu ya fara faɗin kaza cikin sauki yawa amma da wani yana Kufa wani yana Basra wani ma bai ji abin da wani ya faɗa ba don haka na garin kaza sai su ce wani ne ya fara faɗi alal aƙalla a garin su daka karka damu da wannan zance malam Ibn Taymiya ya ambaci wannan yace wannan yace wa tilmiz Ibrahim an-Nakhai shi wannan mutumi Hammad ibn Abi Sulaiman dalibin Ibrahim an-Nakhai ne kuma tabi'ahu ahlul kufati wa ghayruhum sannan ma abu mutanen Kufa da wasu ma wanda ba Kufa ba suka bi shi kuga malami da ma suna ambata mafi yawan bid'o'in duniya headquarters su inda suka fara fitowa ina ne Basra da Kufa shine Iraki bid'o'i yanzu kun ga bid'ar irja'i an ambaci Kufa amma bid'ar jabriya da ta kadariya duk a Basra ne bid'ar kirkiro abuwa zamu zo magana tasawufi sufanci da ya karkace daga hanya duka daga Basra aka fara samun wadannan lokacin da aka fara samun wasu kawai ana karanta alqur'ani sai ga mutun ya fadi sai a ce jazaba ce ta kama shi tsoron Allah ne yawa sai ta faduwa wannan duka a karnin farko na ko in ce farkon karni na biyu aka fara samun wannan kuma duk a garin Basra aka fara samu mu je dai wannan ba shine zancen mu ba ne malamai suna cewa wannan fikira an same ta tun kamar da na ambata mana dazu shekara 100 ta farko aka fara samun fikirar nan ta irja'i akwai wani bawan Allah Salim ibn Abi al-Ja'd at-Tabi'i tabi'in kuma muhaddisi cikin malaman hadisi suna da yana da riwaya a shekara ta 100 daidai ya rasu sun ce yana da ƴaƴa guda 6 ƴaƴansa 6 biyu ƴan Shi'a biyu ƴan Murji'a biyu Khawarijawa bai za'a ba ko shi kuma gashi akan sunna fa kana abuhum yaqulu qad khalafa Allahu bainakum Allah ya sassaba tsakaninku wannan yayi nan wannan yayi nan ba mai cewa tabbas shine akan gaskiya yace ku da kanku gashi nan kun saba wannan yayi nan wannan kuma yayi can wannan yayi nan biyu ɗan Shi'a biyu Murji'a kalmar Murji'a ita ta nuna maka tunda an goyo wannan abu malamai sun ce ya inganta daga gare shi ashe kenan a zamanin sa akwai maganar irja'i shine kawai dalilin da yasa aka kawo wannan kissa din yau tunda ya rasu a shekara ta 100 daidai kuma ga ƴaƴansa irin yadda Allah ya jarrabe shi da su shine malamai suke cewa hadha dalilun ala numul bid'i hina idhin la siyama fil kufati wannan yana nuna maka yadda bid'a ta haɓaka musamman a Kufa shi yasa yake da muhimmanci iyaye da kuma musamman malamai na addini
ayi kokarin da za a yi nan fadin na faɗi wannan ba ina nufin wannan bawan Allah bai kokari bane fitina fitina ce Allah na fitinar ƴaƴan kowa yadda yaso amma yana da muhimmanci malaman addini da kuma kowa ma dai ya kula da ƴaƴansa wace irin aqida suke kai a rika zama da ƴaƴan a rika bincikar su su waye abokan su a lokacin social media din nan da wa yake interacting da wa yake chatting su waye friends din sa a Facebook ba laifi ka abokance shi karbi wayar ka gani su waye dan yanzu irin yadda samari suke bata ta hanyar waɗannan yanzu ga Twitter nan in kaga abubuwan da suke faruwa Instagram ai ta exchange hotuna wani baka san menene shi ba akan wace aqida yake sai ka shiga irin wannan wurin zaka gani kun san daga cikin sirrin wannan harkar ta social media lokacin da mutum yake a koye shi kadai ko a daki a computer sa ko a wayar sa yana magana dauka yake banda wannan abokin nasa ba mai ganin abin da yake a duniya ita kuma wannan internet din ba ta da sirri kullum muna fadin wannan babu sirri duk abin da ka fada yana nan a rubuce sai dan ba waiwayo kansa zaka ka rika kula da ƴaƴanka me suke yi ina suke zuwa da wa suke mu'amala wace irin aqida suke dauka ƴaƴan musulmi shi abin da ya jawo ne na fara hudu ba kwana wannan mako na biyu kenan juma'a da ta gabata akan harkar ilhadi din nan wannan ma dan tambihi ne kadan in Allah ya kai mu wata rana zamu yi irin wannan zaman zamu ware mu yi shi akan wannan abin da ya shafi atheism din nan yadda yake yaduwa a tsakanin samari yanzu ƴaƴan musulmi sun daina sallah sun daina azumi sun shiga biyan bukatar su ta farzi zina da lalata da komai da shiga kungiyoyin asiri sun aje addinin musulunci sun ce duk shirme ne ba su yadda da akwai Allah ba sun ce Allah duk tatsuniya ce wannan ilimin da suke karantawa na sciences duk ya rusa musu waɗannan duk aina suka samu wannan infitahin nan da aka samu buɗewar da aka samu ba wai a yanzu musulmi baya tsoron ilimi amma a samu musulmin da ya san musulunci shine zai saki zuciyarsa kowane ilimi ma yi zan bar dai wannan zancen akwai abubuwa da yawa da muke son ambata amma zan bar shi kada ya ci mana lokaci akan siyakin maganar akwai jam'iyyatul aqida da take Madina kun sha jin labarin ko akwai bangare nata ana ce masa sun yi markaz ana ce masa markazul yaqin ita jam'iyyar ta kasar ce baki daya ta Saudiya na taba aikin sakatare shekaru biyu a kungiyar kafin mu dawo Najeriya saboda supervisor nan shine shugabanta har zuwa yanzu to tana nan har yanzu sun bude markaz na wannan sun sa masa suna markazul yaqin suna yin daura daga lokaci zuwa lokaci akan wannan harkar su kuma suka mai da hankali harkar wannan ta ilhadi din har kwanan da mun yi magana da su sun ce za su yi wata da turanci sun ce sun lura yan Najeriya da yawa sun shiga ta larabcin nan da yawa kuma alhamdulillah an fa'idanta za su yi wata nan gaba insha Allah da turanci za a yi ta da littafan turanci akan yakar wannan atheism insha Allah za ku bar wannan zancen za mu zo kansu damuwar dai ita ce lalle lalle yanzu iyaye su daina barin ƴaƴansu haka kawai ba ƙarfa ƙarfa za ka yi masa zama kawo abokinsa ku zama tare yaran suna da jiji da kai ga jahilci fal ba a fahimci biology ba ba a fahimci chemistry ba ba a fahimci physics din irin yadda ƴan zamanin mu suka fahimce shi da ƴan baya baya kaɗan yanzu gaba ɗaya da yawa ma ba fahimta suke amma duk da haka za su hau doron waɗannan abubuwan kuma su soki wato addinin Allah su ce babu ma Allah su ko iyayen gidan abin da suka fahimci abin da daga cikin musulmi sun yi aiki da yawa wajen inkarin waɗannan al'amura insha Allah dai mun zo kan wannan din mai kada in sake dawowa akwai wani mutumin daban daga cikin masu da'awa a wannan aqidar ta irja'i ana sai masa Salim al-Afqas yana da wata kissa da take buƙatar a ambace ta duk da dai nan ba mahallin ambatan kissoshin bane wani Ma'qil ibn Ubaydillah al-Jazari al-Absi shine ya ruwaito yake cewa qadima alaina Salim al-Afqas bil irja'i wannan mutumin sunansa Salim Al-Abbas ya zo mana da wannan aqida ta irja'i fa arabahu sai bijiro domin su masu bid'o'in nan suka kirkiro abu dama tallansa suke so suke mutane su zo su saurare su duk wani mai bid'a zaka ga yana da karfin zuciya ya zo faɗa saboda wani yana ga kamar ya samu yaqini ba gaskiya sai abin da yake faɗi shi yasa kullum muke cewa daliban ilimi na sunna ku daina tsoron magana inda kana da sika kai karatu yadda ya kamata to ka daina tsoron tallan sunna dan mai bid'a zai tallan bid'a kai kuma kana jin kunyar kai tallan sunna abe kamata ba in shi bai ji kunyar ya ajiye hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma bai kamata ka ji kunyar kama hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka a tashi a yaki bid'o'in nan da ilimi da ilimi yau kuma wala haka ba in ka duba ka ji yanzu za mu karanta wannan kissar ka ji yadda malamai haka suka zagwanye wannan abin suka yi kace-kace da su a zamanin su riko da qur'anin nan ka haddace qur'ani kyakkyawar hadda kai iya istihbarin hujjoji da ayoyi ka rike hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga cewa duk mai bid'a kana da makamin da zaka kama shi bid'a ba ta samun wuri wallahi sai sunna ya zama cewa an yi launi akan yada ta daga kaga malamai sun yi shiru an kwanta a binni ana tafada da juna an ki shiga kauyuka ana kiran mutane to lalle ko za a je kauyukan nan a janye hankalin mutane wannan abun an sha fadar sa to wannan mutumin da yazo fa aradahu fa nafara minhu ashabuna nafaran shadida yace jama'a suka kaurace masa suka gudu daga cikin waɗanda suka fi gudu akwai Maimun ibn Mihran da Abdul Karim ibn Malik Abdul Karim sai da yace ya rantse da Allah rufin daki ɗaya ba zai sake hada shi da wannan mutumin ba sai a masallaci in ya zo masallaci amma duk inda yake yace to ba zai shiga saboda kada ya ji bid'a bid'an nan tai masa tasiri a zuciyarsa kaga kenan ma'ana wannan suna yi a lokacin da za su fadakar da mutane su kore su daga sauraron yan bid'a to amma mu yanzu bala'in da muke ciki bala'i mummuna shine mai bid'a zai ta tallan bid'ar ya ta yada shubuhohinsa wani ma har kokowa yake yi ji alhali ba shi da ilimin da zai iya mayyazewa in kana da ilimi to karka tsorata saurari komai ka saurari komai insha Allah ta'ala Allah zai baka kariyar ba zai rike taka ba kuma zaka fahimci inda zaka dora shi amma fa in baka da ilimi to yanzu za a yi maka rawa da aqidarka da kuma wato imaninka ma'aqil yake cewa fa hajjtu wata rana na yi haji wata shekara fa dakhaltu ala aqa ibn abi rabah fi nafar min ashabi yace da ni da wasu daga cikin mutane na mun shiga ga aqa ibn abi rabah kana sai yace fa idza huwa yaqra surata yusuf sai ga shi yana karanta suratu yusuf kana sai yace فسمعته قرأ هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا يسي دي كرن تولى الآية سوى حتى إذا استيأس الرسل هسي من ذني سننتك أو ناسن بسيوى أن قل يتاسو قال سيسي قلت إن لنا إليك حاجة سيسي مسا إنا دوت بقاتا ففعل أي سي فقل بنا ko fakhlu lana kawale mu mun je mu ganka ne amma da Allah a sallami mutane muna so mu yi maka wata magana shikenan sai yace to gashi ku zo suka zo suka zauna tare da shi sai yace fa akhbartuhu sai na bashi labari anna qauman qibalana cewa wasu mutane a garin mu kad ahdathu wa takallamu sun farar da wasu abubuwa da bamu taba jin su ba sun yi magana wa qalu suna cewa inna salata waz zakata laysata min ad-din wai da sallah da zakka ba sa cikin addini fa kala sai yace aw laysa yaqulu allah ashe allah bai ce wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din yayi amfani da kalmar din qulu fa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka yana zantan addini kuma ya kawo kaga wannan nassin qur'ani ne shi yasa duk mai bid'a baya fahimtar al-qur'ani kuma kana riko qur'ani sosai insha Allah zaka ga kana da amsa ta maganin bid'ar sa haka nan kuma riko da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ka hada biyu ba Qur'ani shi kadai ba sai ka hada kuma da sunnar ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam daka fa salatu waz zakatu min ad-din daka da sallah da azumi a addini suke fa qultu lahu sai nace da shi har yanzu innahum yaquluna suna cewa laysa fil imani ziyada imani abu daya ne baya karuwa qala sai yace aw laysa qad qala Allah fima anzalahu fazadahum imanan ga zaku ce imani baya karuwa gashi Allah ya fada fazadahum imanan amsa ta samu ko ba ta samu ba ana samu wannan sai ka ji mai tambayar shi ma kansa zuciyarsa ta yi wani sanyi shi yasa in mutum yana yawan sauraron irin waɗannan abubuwan na masu bid'a to zai je fada irin wasu abubuwan a lokacin da kuma ba zai samu mai bashi amsa ba to shine sai ke cewa ya kawo musu wannan aya ce awalaysa qad qala Allahu fima anzalahu fazadahum imana to halle zuwa karshe yana kawo masa tambaya yana amsawa dangane da abin da ya shafi wato waɗannan mutane da me suke cewa bayan wannan marhala ta irja'i ilmul kalam ya tashi kuma koma zuwa ga wata mas'alar daban da ta ƙara fadi a hannun irin su Jaham ibn Safwan mun taɓa magana akan Jaham ibn Safwan amma za mu ɗan maimaita yau bayan nan kuma sai harkar ilmul kalam ta samu gata ta samu istiqrari kan shugabanni na siyasa suka rungume ta khalifofi musamman zamanin al-Ma'mun al-Abbasi daga cikin khalifofin Bani al-Abbas al-Ma'mun shine a zamanin sa aka tura karbo littattafan nan a wurin sarkin Cyprus Tigris haka ake kiranta da Larabci Tigris sarkin Cyprus shine ya tara mutanansa malamansa na Kirista cewa ga musulmi sun aiko mu ba su littattafan nan ya kuke gani ana maka wannan kisa ko ko ba cikin wannan siyakin bane yawa suka ce ai wannan littafai ba za a ba kowa ba sai wasu mutum biyu a cikin fada-fada suka ce ranka ya dade a basu babu mutanen da wannan littafan za su shiga gare su sai face an bata musu addini naka tunda musulmi suka ce suna so ku ba su kawai su je duk abin da zai faru gare su zai faru shine aka ba musulmi Ma'mun ya zo bude wani gida aka gina shi sunansa Darul Hikma gidan wisdom kuma dama daga cikin abin da ina jin a wani ko a rubutun da ne akan hanta falsafa ina jin an ambaci wata magana irin wannan cewa Ibn Abi Zayd al-Qayrawani ya faɗi wata kalma abin yabo ko in ce mai kyau Ibn Abi Zayd al-Qayrawani ba a cikin risala ba shi mai risala a littafinsa mai suna Al-Jami ya faɗa yake cewa wani abin sha'awa dangane da Banu Umayya shugabancin Banu Umayya ba su dogara da kuma ba su shigo da waɗanda ba musulmi sun kusantar da su wajen ayyuka da ba su wazirci da makamantan irin waɗannan abubuwan ba na sirri shi yasa a zamaninsu fitintunu ba su kai irin yadda aka samu a zamanin khalifofin Banu Abbas zamanin Banu Abbas kun san dama asalin daular Abbasiyya wanda ya kafa ta wane ne mun sha ambatar wanda ya yi kokari Abu Muslim Al-Khurasani sunansa kenan Abu Muslim Al-Khurasani shine ya dauki ya shiga dabarunsa ya je ya samu mutanen Farisa waɗanda ba Larabawa ba a cikin waɗanda musuluncin ba su gama yadda da shi ba wasu daga cikinsu ba duka ba a wancan zamani sai ya samo su ana sukar Banu Umayya cewa sun ɓata musulunci sai ya ɗauko Farisawa wasu suna da aƙidun shi'a wasu ma kuma dama ba musulmi ba ne irin masu bautar wuta a cikinsu Majusawa aka ɗauko su aka ƙarfafi yadda za a samu a kafa daular Abbasiyya aka yaƙe-yaƙe aka kafa daular Abbasiyya shi yasa ya zama waɗannan mutanen saboda suna da wannan favor ɗin a kan Banu Abbas sai suka kusantar da su shi Ibn Abi Zayd mai ar-risala bi ya faɗo ne a ciki yace a zamanin Banu Umayya ba a samu wannan ba amma zamanin Banu Abbas mukusantansu waziransu masu ba su shawara akwai Majusawa ma da yawa daga ciki don haka wannan yasa suka ɗauki shawarwarinsu cewa sun suka ba su shawarar daga irin shawararsu ne a je a dauko dantin littafai shine farkon zuwan littafan kristoci ne ma wanda suka fassara larabawan kristoci da aka gama fassara to zamanin mu'tazilanci ya kara karfi suka samu wadannan littafai kuma suka kara karantawa aka kara bude da kwakwalwa akan abin da shafi philosophy shikenan kuma ilmul kalam ya sake samun daula da karfi da goyen baya amma kafin nan inda na'ama ta mana lokacin su Jaham ibn Safwan to a lokacin kusan kace karshen juhudin afrad ko in ce a lokacin kokari ne na individual kokari to zamanin irin su Jaham ibn Safwan at-Tirmidhi mai kisan nan da muka sha ambata da ya tattauna da mutanen as-Sumaniyya da suka tambaye shi me kake yi yace yana sallah wannan ubangiji da kake bautawa ka ganshi yace ban ganshi ba ka san sunan shi yace ban ganshi ba ban kun sani wannan kisan na sha nana tata ya fi sau 20 da wani abu to Jaham ibn Safwan shi kuma musifar sa la'alla ma dawo kan maganar tarjuma littattafai da kuma sauran abubuwa mu koma kan Jaham ibn Safwan kafin mu dawo Jaham ibn Safwan babbar matsalar shi headquarter ne na bid'o'i da yawa ke sa har aka samu nassoshi da gonsu daga cikin a'imma sun kafirta shi bi shakhsi ko in ce sun kafirta tafiyarsa ta jahamiyya in ka duba littafin Abdullah ibn Ahmad mai suna as-sunna Ahmad bin Hanbal ɗansa Abdullah yana da littafi sunansa as-sunna a ciki akwai nusus kuru-kuru na kafirta jahamiyya cewa kafirai ne Jaham ibn Safwan bayan shine ya yaɗa mazhabar Ja'ad ibn Dirham ta inkarin siffofin Allah duk waɗanda suka bi wannan ra'ayi na kar a tabbatar wa Allah siffofi ai siffofi wasu abubuwa ne in suka hau in suka in mutum yana da su to ba zai rabu da su ba hawadith ne duk wanda ba zai rabu da hadisi ba ko to hadisi ne tunda Allah ba hadisi bane don haka bai siffantu da siffofi ba ta kana ji wannan zancen zaka ji baka gane shi ko ba haka bane to duk wanda yana daga cikin su suka fito da wannan abubuwan da daga baya mu'tazilawa suka gina akai daga baya asha'ira su ma suka dauki garin sirrin aqidun mu'tazilawa su ma suka fada cikin waɗannan abubuwa din ya zama duniyar musulmi ta jarrabu da cewa ba za a ce wa Allah yana da sifofi ba kaga ko dole Jaham ibn Safwan yana da hannu a wannan mummunan abu kun fahimci sharrin magana duk wanda suka biyo baya da mu'tazilawa da asha'ira da kullabiyya da maturidiyya duk waɗannan aqidu ne ƙungiyoyi ne na aqida da suka kore siffofin Allah suka sa musu kai ba za a ce Allah yana ji yana gani ba za a ce Allah subhanahu wataala yana so ba wannan abu shine ɗan asha'ira suka dauka har shi wasu littafin tafsiri da yawa in kana karanta littafin tafsiri in an ce inna Allah yuhibbul muhsinin sai ce Allah wanda za su ce Allah yana so kalmar so sai su ba za a ce Allah yana son masu kyautata aiki ba sai su ce ai Allah zai saka wa masu kyautata aiki ma'anar sai su fassara shi so din sai a bashi fassarar ko dai a bashi fassarar isaba ko kuma iradatul isaba abubuwa biyu suke ai Allah zai saka musu ko kuma Allah zai nufin saka musu shine Hausa malamai suke fito ita irada ita kuma me ita ba iradar ai sifa ce to dai akwai maganganu wannan mun zo kan magana a kansu su ma insha Allah za mu tattauna waɗannan mawaqif nasu dangane da aqidu Jaham ibn Safwan har yanzu daga cikin aqidunsu kaulin irja'i din nan Jaham ibn Safwan yana kai kun ga dai kenan Jaham ya tara aqidar wa Ja'ad ibn Dirham ta maganar siffofi ya dauko aqidar Zar ibn Abdullah al-Hamadani dangane da abin da ya shafi mai irja'i shi ya dauko kuma aqidar Jabriyya don haka Jaham ibn Safwan Jabri ne murji'i ne kuma sannan ne mu'attili ne mai inkarin sifofin Allah shi yasa ya tara bala'i da yawa shi kadai kuma mu irin mutanen nan ne da ake cewa very intelligent mutane extremely intelligent haka yake ne kwakwalwa ne bai da wasa wajen rike abu to amma sai aka yi rashin sa'a bai karatu a gun malamai ba sai yake amfani da hankalinsa wajen fahimtar rayuwar gaba ɗayanta. Yanzu kun tuna kissarsa da muka yi ta nanatawa din nan, ina ce lokacin da suka tattauna da ƴan sumaniya din nan da ya gano magana akan ruhi ba ya rinjaye su ba, to ashe da ya tsaya iya nan da ya ci nasara? Ai ba kuma ta kissar ba. Bayan sun ka yana ga kamar sun ka da shi ya kwana 40 baya sallah, ya je ta tunani, wai sai ya tuno to ai yana da ruhi, shine yana da rai, ran nan shi ma ba a ganinsa, ba a jinsa, ba a dandana shi, ba a son suna shi. Shine sai ya dawo wurin su ya ce ina kuma waɗannan ƴan sumaniya ku zo. Me ya faru? Kuna da ruhi ko ba ku da ruhi? Suka ce muna da ruhi. Sai ce kun ga ruhin? Suka ce ba su gani ba. Kun dandana? Suka ce ba su dandana ba. Kun san sana? Ba su dandana. Kun taɓa? Ba su taɓa ba. Sai ce ba ku da ruhi. Sai suka ce a za ka ce ba mu da ruhi bayan ga shi muna tafiya, muna da rai, muna magana. Sai ce to tunda kuwa kun yadda kuna da ruhi alhali ba ku gan shi ba, ba ku taɓa shi ba, ba ku ji ba, ba ku kaza da kaza da kaza ba, ɗinnan abubuwan nan biyar, don haka ni ma Ubangiji na yana nan, duk da ba na ganinsa, ba na jinsa, ba na ɗanɗana, ba na kaza, ba na kaza, waɗannan abubuwan guda biyar na alhawasul khamsu duk ba su ɗabbaƙu a kansa ba. Ina ce in an yi haka da shi kenan ya ci nasara. To matsalar jiham bai tsaya iya nan ba, sai ce to shi kenan. Saboda intelligence ɗinsa sai ce to ashe kenan duk abin da muke karanta a Qur'ani, inna Allaha yasma'u, inna Allaha yatakallamu, inna Allaha yana ji, yana magana ana ji, to duk ba haka bane. Ubangiji na ashe baya ji, baya magana, ba a jinsa. Saboda me ya bi wannan ka'idojin na hankali ya tabbatar da haka, don haka a kan wannan sai karyata duk ayoyin Al-Qur'ani. Daga nan aka ɗauki aya dangane da siffofin Allah a yi mata tawili. Mu'tazilawa suka fara dangane da siffofi, suka tabbatar da sunaye, ba sa tabbatar da ma'anonin sunayen. Sannan kuma su Asha'ira suka zo suka samu mazhabar kullabiyya, shi Abul Hasan al-Ash'ari da yake da ba mu'tazile ne ya dawo kuma hanyar kullabiyya daga baya. Mazhabar kullabiyyar ita ce har yanzu ash'ariyya, bayan shi Abul Hasan al-Ash'ari ya batta. Zamu zo mun zo magana a kansa shi kadai insha Allah, zamu tattauna ko bayan mun magana akan mu'tazilawa insha Allah. A takaice kun fahimci dai insha Allah wannan, an nuna lokaci yayi, zamu tsaya anan in Allah ya kai mako na gaban sai mu tattauna mu'tazila din, farkon zancensu da maganar hankali din da sauransu. A ƙarshe nasihata ɗan uwa, addinin musulunci yana, zamu magana insha Allah akan hankali, amma dan wannan magana da na faɗa ina tuna mana mu riko da nafsi, mu riko da hankalin wajen fahimtar nafsi, amma kuma hankalin ba shine masdarin fahimtar addini ba, nafsin nan shine asali. Insha Allah mun zo kan magana hankalin, zamu ƙara wani jawabi da naso in bata Allah sakar ummanta. Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimta, Allah ya tabbatar da mu a hanyar daidai. Muna ƙara addu'a, Allah subhanahu wataala ya ji kan sarkin gabas, Allah ya ji kan dukkan ƴan uwa musulmi da suka rasu, Allah gafarta masa, Allah sa aljanna ce muku masa. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Na? Ban ji ba. Allah baya aiki mene? Ka ga dama. Sai mene? To yayi kyau. A Hausa ne in an ce ka ga dama, me ake nufi da ka ga dama? In an ce ka ga dama, me ma'anar ganin dama? Kalmar ganin dama fassara ce ta al-mashi'a, ita ce kalmar da Hausawa malamai suke fassara mashi'a da ita. Ba a fassara mashi'a da so, wannan fassarar ce masu bid'an suka yi kuskure a babin imani da ƙaddara. In yi bayanin ku gane? Fai. In gyara zaman. Abinda yake faruwa, kana ji ko sai ka matso? Yawwa insha Allah. Ba mun yi magana akan ƴan ƙadariya ba, masu cewa Allah baya sanin abu sai bayan ya faru ko mu dauka ma cewa aikin bawa Allah bai san bawa zai yi laifi ba sai bayan bawan yayi laifi ko haka suke cewa suka aka ce me yasa sai suka ce inda ya sani sannan ya bar bawan yayi ashe bai kamata ya masa azaba akan abin da ya san zai yi me yasa sai suka ce ai in dai har ya bashi mashi'a ya aikata to shikenan bawan shi ya aikata ba ruwan Allah a ciki sai suka fassara mashi'an nan da ma'anarta shine so ma'ana in har aka ce Allah shine ya so bawa ya yi zina to kamar yana son zina kenan kuma jabu domin kun ga an ka fassara mashi'a da so to za ta kai ka zuwa ga wannan ma'ana shi yasa malamai suka ce a fassara mashi'a da cewa Allah ya ga damar abu me ma'anar ganin dama ganin dama shine zabi tsakanin abubuwa biyu ko ya ga damar abu ya faru ba ana nufin yana ganin hagu ba kun ban ji abin Hausa ce ma'anar ganin dama zabin Allah zaɓin Allah iri biyu ne in an zancen irada to akwai iradar Allah ta ɓangaren halitta a ce Allah ya so ya halicci mumini ko yanzu ko a Hausa kake magana sai ka ce Allah ya so halittar mumini kowa zai ce eh amma in ka ce Allah ya so halittar kafiri sai ka ji an yi dimmu saboda za a ɗauki ma'anar so ɗin nan shine mai yarda yawwa don gudun kar a kai ga wannan shi yasa sai a fassara mashi'an nan da ganin dama yawwa Allah maɗaukaki don haka a ce Allah yana ganin dama wannan ba laifi bane na farko babu nassi da ya hana na biyu Hausa ce ba Larabci bane in kuma Larabci za a yi to amfani da lafazin mashi'a Allah maɗaukaki a sha'a ko sha'a an yakuna fulanun kafiran Allah ya nufi ya ga dama wane ya zama kafiri amma ba za ka ce Allah ya so duk da cewa mukan faɗi wannan ɗin zan yi in Allah ya so zan yi in Allah ya so amma mun san abin da mutane da yawa suke nufi in an ce in Allah ya so ana nufin me in Allah ya me ku fassara mu galibi kun ga muna cewa in Allah ya yarda in Allah ya yarda zan yi kaza amma yarda din nan ba ta larabci ce ta istilahi ba ce ta Hausa ce ma'anar in Allah ya ga damar in yi zai yi to in kana karatu sai ka kiyaye waɗannan lafuzan me za ka fassara kalma kaza da shi me za ka fassara kalma da shi a kalma kaza da shi don kada ka cakuɗa abubuwan kuma ya zama an samu rikici ga mai sauraro an fahimci abin za ka babu laifi mutum ya ce Allah shi ne mai ganin damar wani ya zama mumini mai ganin damar wani ya zama kafiri amma in ka ce kalmar so to so zai iya ɗaukar in ka ce Allah ya so wani ya zama kafiri kamar Allah yana son kenan a zama kafiri an fahimci abin saboda kalmar so ita ɗaya ce in kai amfani da ita a nan ita ce in kai amfani da ita a nan ita ce duk da wasu suna da fahimtar an Hausa ake yi Hausawan suna fahimtar in Allah ya so in Allah ya yarda to amma ma'ana ce ta kauniya ake fassarawa ba magana ta ba ma'ana ta shar'iyya an gane nan ko ba a gane ba ku riƙa irin wannan tambayar na ji daɗin ta tana nuna mutum yana fahimta kuma tana nuna inda bai fahimtar ba a yi masa ƙarin bayani amma aka ce kun gane aka ce eh sai a wuce kuma ba a gane ba to akwai matsala yawa duk abin da ka ji ya rikice ma kai tambaya a lokacin amma kun ban ji wannan yanzu don haka Allah ya malam ba laifi a ce Allah ya ga dama bai saba wa addini ba bai saba wa qur'ani ba da wani kari masha Allah barakallahu fik so mi sallallahu